sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Talata 6 ga watan Yuni shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Alheri da kanin labaran duniya.
Sai Mahmud, tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 ficewa daga wani sansani da ake fama da cunkoso. Kana ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ƙasar za ta sake buɗe ofishin jakadancin ta a Saudiya wannan mako, inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan shafe shekaru 7 ana taƙaddama.
To kanin labaran duniyar kenan. To a yau ne ake sa ran za a rantsar da wani dan asalin Najeriya a matsayin bakar fata na farko da aka zaba a makamin magajin garin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. To ko me ya kwadaitar da Yemi Mobolade neman wannan makami?
You know, part of the immigrant story is that we see opportunities. We see possibilities.
Yace wani tashi na al'amarin mu baki shine muna duban duk inda wata dama take. Muna kuma bibiyar inda zamu sami damar.
To a jihar Plateau Najeriya kuwa takaddama ake tsakanin shugabannin kananan hukumomi 17 da gwamnatin jihar wacce ta dakatar da su daga aiki. To ko me masana shari'a ke cewa kan hakan?
Ko da kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almanjahana ko sun yi wasa su da kudin jama'a, gwamnati zai da iko ya cire su.
Za ku ji ƙarin bayani, muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya shigar da takardar jiya Litinin, inda ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. A wani yunkuri na shan gaban tsohon shugaban ƙasar da ya yi wa mataimaki Donald Trump a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai kwato fadar White House daga hannun shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Pence, wanda tsohon gwamnan jihar Indiana ne mai ra'ayin mazanjiya, ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin Trump, amma ya samu saɓani da Trump lokacin da ya ƙi amincewa da buƙatar ta Trump na hana majalisa kin amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudana a shekara ta 2020 da ke nuna cewa sun sha kai, da ya haifar da tanzoma da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 a majalisar dokokin Amurka da ya kai ga kama mutane sama da 1,000. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa "My thanks ba shi da ƙarfin halin yin abin da ya kamata a yi." Pence ya bayyana cewa Trump ya jefa iyalina da duk waɗanda suke ginin majalisar cikin haɗari a wannan rana, kuma shi ne za a ɗora wa alhakin. Kwanan nan Pence ya ba da bahasi a gaban masu taimakawa alƙali yanke hukunci da ke binciken Trump. Yanzu Pence yana fatan shawo kan jam'iyyar tasu su kaɗa masu kaɗa kuri'a cewa ya fi Trump da sauran gungun 'yan Republican da ke neman jam'iyyar ta tsaida su takara cancantar zama ɗan takarar shugaban ƙasa a Republican. Sai dai ƙungiyar jin ra'ayin jama'a ta 'yan jam'iyyar Republican na nuni da cewa duk da cewa Trump yana fuskantar binciken laifuka da dama da suke da alaƙa da shugabancinsa, yana kan gaba a zaben fitar da gwani, inda gwamnan Florida Ron DeSantis yake biye da shi a matsayi na biyu da maki 30, yayin da Pence da sauran masu sha'awar jam'iyyar ta tsaida su takarar shugaban ƙasa suke bin su a nesa da goyon bayan ƙasa da kashi 5/100. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 ficewa daga wani sansani mai cunkoso. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce ta damu matuƙa da rahotanni da ke cewa yara na daga cikin waɗanda aka kama da kuma ake kai su gidan yari a Lilongwe, babban birnin ƙasar. kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce tilastawa ƴan gudun hijira ƙaura ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na ƴan gudun hijira da Malawi ta amince da su. Idris Ali Nasa, wanda yake tare da kungiyar ta Human Rights Watch da ke aiki a Malawi da Zambia da kuma Zimbabwe, ya yi ƙarin haske kan lamarin a hirarsa da muryar Amurka.
There are reports of this raid being carried out by military men and the police who are arresting indiscriminately.
Rahotanni da ke nuni da cewa wasu sojoji da 'yan sanda ne suka kai wannan samame, inda suka kame mata da yara da kuma tsofaffi. Da farko an kai su gidan yarin Maula da ke binin Lulangwe. Ba wai kawai hukumomi na cin zarafi a lokacin kamawa da tsare yaran ba, har ma da tilastawa mutane fita daga gidajensu da ya saba wa doka. A makon da ya gabata, 'yan sandan Malawi suka cafke wasu 'yan sanda guda biyu da laifin karɓar toshiya a hannun 'yan gudun hijira 7 daga Burundi domin ba su kariya daga tilasta musu ƙaura daga wannan sansani a Latilas. Malawi ta fara tilastawa 'yan gudun hijiran ne ƙauracewa wato ƙaura a watan da ya gabata bayan cikar wa'adin da gwamnati ta ɗibarwa 'yan gudun hijiran ranar 12 ga watan Mayu da su tashi daga sansanin bisa raɗin kansu.
To nan ba da jimawa ba alheri za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan a yau Talata ne ake rantsar da sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado a nan Amurka. Yemi Mobolade dan asalin Najeriya shi ne baƙar fata na farko a tarihin birnin da aka taɓa zaben wato magajin gari. A hira da Haruna Shomar Ramajos gabanin rantsar da shi, Yemi Mobolade ya faɗi abin da nasarar da ya samu take nunawa a duniya.
Yeah, for in this city for a to be the first elected black mayor and to be the first immigrant mayor.
Hakika kasancewa magajin gari bakar fata na farko a wannan birni, kuma karon farko da bako ya zama magajin gari, abinda bisa al'ada da tarihi ba saba da shi ba a wannan birni namu, tamkar bude wani sabon tafarki ne. A koda yaushe nakan ce kasancewar ainihin yadda nake shi ma ya taimaka wajen samun wannan nasara. Ba zan ce ga dalilin da ya sa na sami nasara ba. Idan ka dubi wannan birni namu, ka kuma dubi tsarinsa ta fuskar siyasa, akwai 'yan jam'iyyar Democrat, akwai kuma 'yan Republican, haka kuma akwai masu zaman kansu. Na sami damar shirya yakin neman zaɓe da ya yi nasara a kan dukansu, kuma ya kasance shugabannin yakin neman zaɓen ma baƙi ne baƙaƙen fata. Amma abu mafi muhimmanci a wannan nasarar, kuma babban sako zuwa ga shugabanni a duk faɗin duniya, shine duniyar mu buƙaci take da akawar da wasu bambance-bambancen ƙabilanci ko siyasa. Buƙaci take da shugabanni da za su baiwa waɗannan baya su fuskanci kyautata rayuwar al'umma fiye da muradin ɗarewa madafun iko. To wannan ne sakon da muka aike da shi a wannan birnin. To sai dai bisa al'ada, birnin Colorado Springs birni ne na jam'iyyar Republican, wanda hakan yasa ake ganin da wuya irin haka ta faru. Shin me ya gamsar da shi ya dage da wannan fafutuka har ya sami nasara?
You know, part of the immigrant story is that we see opportunities, we see possibilities.
Yace wani sashi na al'amarin mu baki shine muna duban duk inda wata dama take, muna kuma bibiyar inda zamu sami damar. Akwai wata babbar baiwa ga Amurka, kuma har yanzu mun fi baiwa akan wurare da dama. Na taso ne a birnin Lagos, kuma na san yadda asali na yake. Don haka idan ka sami kanka a irin wannan, to kuwa za ka ga dama iri-iri, sai kuma ka kama ka yi fafutukar binta. Ni ɗalibi ne da ke koyi da shugabanni da dama, kuma na ƙudiri aniyar koyi da su ta haujin baiwa mara ɗakunya. Abu na ƙarshe kuma shine idan ka duba inda kake, ka ga cewa akwai matsaloli, wasu lokutan ma har sun tsananta. To a maimakon ka tsaya neman wani da zai magance matsalolin, ka yunkura kai ma ka kawo sauyin da ake bukata. Akan haka ne ni da iyalina muka ɗaga hannu, muka ce ku zaɓe mu, kuma gashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
And my family and I, we raise our hands to say, here we are, send us, and it paid off.
Fassarar kalaman Yemi Mobolade ɗan asalin Najeriya da ya kasance baƙar fata na farko da aka zaɓa a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs a jihar Colorado a nan Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Litinin kasar Sin ta bude ofishin jakajantin ta a Honduras a hukumance makonni kadan bayan da kasar da ke Amurka ta tsakiya ta katse hulɗar diplomasiya da Taiwan ta kulla dangantaka da Beijing. An gudanar da bikin ne a wani otel da ke babban birnin kasar Tugutse Golfa. Saboda har yanzu Beijing bata fayyace ginin da ofishin jakajantin ta zai aiki ba. Wakilin wucin gadi Yu Bo zai jagoranci ofishin jakadancin a Honduras kuma zai jagoranci aikin neman ginin ofishin jakadancin na dindindin inji jami'ai. Ministan harkokin wajen kasar Honduras Eric Reyna ya shaida wa manema labarai cewa shugaba Xiomara Castro zai tafi kasar Sin a yau Talata domin ziyarta aiki ta farko wadda aka shirya zai yi daga ranar 9 zuwa 14/13 ga watan Yuni. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kasar za ta bude ofishin jakadancin ta a Saudiya a cikin wannan makon, inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan da aka shafe shekaru 7 ana takaddama. Kafofin yada labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa ranar Talata da Laraba za a bude ofishin jakadancin Iran a Riyadh da karamin ofishin jakadancin ta Jidda da kuma ofishin wakilin kasar a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi a hukumance.
A gaida alheri Grace Abdul da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Plateau Nigeria, shugabannin kananan hukumomi 17 da daukacin kansulolin jihar Plateau sun kalubalanci matakin da gwamnatin jihar ta dauka na dakatar da su daga mukamansu. A makon jiya ne gwamnatin jihar ta Plateau Kalim Muftuwang ya amince da shawarar da majalisar dokokin jihar ta aike masa ne dakatar da shugabannin kananan hukumomin jihar don gudanar da bincike kan kudaden da ke shiga da fita daga lalitar kananan hukumomin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
A taron manema labarai da suka gudanar, shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar Plateau, Miscom Alex Nantuam, wanda shine shugaban karamar hukumar Shandam, yace sun sami takardar gayyata daga majalisar dokoki, amma kafin su tattara bayanan su sai suka ga takardar dakatar da su a kafafen sada zumunta na zamani bisa amincewar gwamnatin jihar.
A dokance gwamnati ba ta da yanci ta cire mu a wannan wurin. Na nuna muku takarda da cewa sun rubuto mana rana 25 ga wannan watan 5 cewa suna so mu kawo takarda na kudin da ke shiga mana da kuma kudin da ke fita. Mu kuma mun mai da martani a ranar 26 da cewa saboda yajin aiki da ma'aikata suke yajin aiki ba zai yiwu ku ba mu wannan abu ranar 25 ku ce ranar 30, ranar 26 ba aiki ba, Lahadi ba aiki ba, Monday kuma ranar hutu ne na kadamar da sabon gwamnati. Ba za mu iya kwana daya ka bada income an expenditure daga January 2022 zuwa date baya yiwuwa don ma'aikatan ma ba su a office. Yanzu ma muna kotu ne don dama kotu ta riga ta bada notice da cewa ko gwamna ko majalisa ba ta da yanci ta yi wannan abu sai kotu ta gama cin karanmu.
Su ma kansulolin jihar sun gudanar da nasu taron manema labarai. Honorable John Dashe shine shugaban kungiyar kansuloli a jihar Plateau.
Gwamnan Plateau State wanda ya kira kanshi cewa shi ya san doka, cewa shi bai taba ketare doka a Plateau State ba, amma kuma sakanin awa 48 sai muka gan cewa ya zama mutum daban. Yanzu muna tambayan sa ne ya karanta mana dalilin da yasa yace ya suspending local government, all the political structures.
Sunana Honorable Moses Dachun Dadon, chairman na Conference of Leaders Plateau State. Mu ne muna da haki na chief chairman that is elected a local government by State House of Assembly. Kuma abin da yasa yana faruwa haka, local government as the top tier na gwamnati an dauke ta kamun kaya ne, kamun waya ne na aljihun gwamna, and bai kamata ya zama haka ba based on doka. Shi yasa muna kiran gwamnati yanzu about the total autonomy a local government.
Lawyer mai zaman kansa a Jos, barista Yakubu Sale Bawa, ya mun fashin baki kan abin da dokar kasa tace game da dakatar da shugabannin kananan hukumomin.
Sashe na 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da local government ita ce ainihin ta demokradiya, idan aka ce democratically elected. Don haka haka gwamna baya da hurumi bai da iko bai da dama ya dakatar ko kuma ya ce local government da chamomi ko kuma kansiloli wannan dambarwan wannan sarkakkiyar da suka samu kanta an taba yin ta a jihar Katsina lokacin gwamna Aminu Bello Masai aka shirka je kotu kolita gaba ɗaya ta ƙasa wato supreme court anan sai court ta ce ba a yi koda kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi wasa so da kudin jama'a gwamna bai da iko ya cire su
kotu ce kadai za ta warware wannan takaddama inda wasu bayanai ke cewa tuni ma gwamnati ta zayyana sunayen shugabannin riko da za ta aike a kananan hukumomin Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
tamadallah yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
a lokacin da Buhari zai zo kowa ya tsammani duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taba faruwa ba
a cikin shugabancin da ya kirshi sakataren da kamar yadda ba ɗaya ma ya an gama sai cin hanci da kama ƴaƴan da yanzu in ka biya zuwa a fara shugaban kasa a yanzu nan akwai ɗan uwan sa yanzu mai kake tambaya a kan sun da yaran nan ya kirshi kun da yake bismi ba ko kun da yake kirshi an taba shi
wato ina mamaki yanda adawa yake da kushi basira
to shugaban kasa in yace zai yi zama militant dan ana zargi da cewa ai soja ne yake aiki soja
duk wayennan dan kankamba da na nadiya wanda suka zo suka kori mutanen arziki daga jikinsa su ne fa yanzu suka fara zagin sa
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yanzu haka dai tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana birnin daura na jihar Katsina yana hutawa bayan da ya hannunta Najeriya ga hannun Bola Tinubu mutumin da ke dab da fara dandana kudin sa a hannun kungiyoyin kwadago na Najeriya wanda suka ce suna shirin su fara yajin aiki na kasa baki ɗaya ranar Laraba din nan wato gobe kenan Allah ya kai mu idan shi Tinubu bai janye magana da yayi ba na cewa ya cire tallafin man fetur to magana janye tallafin nan man fetur tana ɗaya daga cikin abubuwan da Buhari ya tafi baro Tinubu ya fama da su bayan shi akwai wasu abubuwa da 'yan Najeriya suke ci gaba da tunawa game da mulkin Buhari
suna Nasir Isa Abubakar on bankabi to gaskiyar magana shine ba a taba gwamnati da ta gaza tun daga zamanin mulkin mallaka har zuwa wannan lokaci ba kamar irin wannan gwamnati Muhammadu Buhari daga lokacin da Muhammadu Buhari ya fara neman mulkin nan 2015 daga lokacin nan ya yi alƙawura iri-iri akan cewa zai inganta tattalin arzikin ƙasa zai inganta tsaro zai kuma dakatar da cin hanci da rashawa to duk waɗannan abubuwa da ya faɗa babu wani guda ɗaya wanda aka ga wani ci gaba akan shi hasali ma sai ci baya da aka samu akan waɗannan abubuwa duka gabaki ɗaya
sunana Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Shi ba ya aka samu ma musamman. Buhari ya zo da abubuwa guda uku ne da ya ce zai yi wa ƙasa. Yaƙi da cin hanci da rashawa, tabbatar da tsaro, farfaɗo da tattalin arziki. Za ka ga cewa na farko tukun a zamanin shi ne aka samu rugujewar tattalin arziki kusan kashi uku. Sannan a zamanin shi ne aka sace ɗaliban makaranta a ƙanƙara, aka sace a Yawuri wanda har yanzu nan ba a sako su, wasu ba a sako su ba.
Sunana Imam Ibrahim Lawal Usama. Gaskiya mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari zamu iya cewa ya cimma nasara ta wani bangare kuma bai cimma nasara ba rashin cin nasarar da bai yi ba shine wajen yaki da cin hanci da rashawa da ya mu alƙawari ma 'yan Najeriya na biyu kuma inda zamu ce ya cimma nasara da ƙarshen nan yanda ya tsaya ya ga an yi zaɓe wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa kwatanta irin wannan zaɓen ba aka samu aka yi shi lami lafiya wannan nasara ce ba 'yar ƙarama ba
haka ne to yanda muke ci gaba da duba mulkin Buhari na shekaru 8 da kuma abubuwan da yi wanda ya kammala da kuma waɗanda ya bar wa Tinubu ya ci gaba da fama da su kamar wannan maganar tallafin man fetur din nan bakinmu Buba Galadima na jam'iyyar NNPP da Yunus Tanko na jam'iyyar Labour da Salihu Mustapha na jam'iyyar mai mulki ta APC da kuma Dodo Oroji na PDP suna ci gaba da duba sauran ayyukan da Buhari ya baro ita sabuwar gwamnatin Bola Tinubu ta fama da su a yanzu.
Yunus Tanko ka ji tambayoyin da ake yi. Na kai lokacin ka ne. Eh a faɗa mana waɗannan abubuwa alƙawuran Buhari nan.
guda uku nan musamman kamar yadda indina ta na tsaro cin hanci da rashawa da ina jin samar da ayyukan
na cin ya kuma hujuma ko da adam ba ma mun da kike magana to da ana gayyansu akan tuki da yake magana sun kuma gidajen kowa
to ta yaya
ba ga sanar da mutane din ku da kamar sun tsaye kuma a gidansu za ka an shi gidansu za ka shiga gidan ka kuma sai kai da yaji za a fara magana kuma kai take ranji a nan ka dole sai da akai kai nan ka dole mun yi gwari ba ta yi shiga ku ji mutu ta mutu har mu kuma ji na so ya tsaya cewa to da ba dai ma gari da ba daya ya san mutu to an ka kuma da wannan gari gari gaba daya sun sun zama wani su nan ku ne take dora ba ta yi shiga kai sai mun da yake kuma awaki so ku ce mun yi mun gani tsaro a da mutun da dina ba ku ba kuma mun gani hali ne
to dai
amma kada ku san kuma gani sun hanci da ba mutun ne a kawo mutun a daji a cikin shugabancin da yake da shi sakataren da kan yi gaba ɗaya ma ai an kama su cin hanci da rashawa ɗayan su yanzu in ka biya zuwa a fara shugaban kasa a yanzu ne akwai ɗan uwan sa yanzu ne ka je ka tambaya a kan sun da yaran nan yake da shi kullum da yake da shi ma ku da kullum yake da shi an kama shi
ai ba idan shi ba
a ko ayi wannan ai yanzu ma da yake an sani gurin kasa waje ai wannan maganar ba har da kuka sani ne na da kuka sani ba ko ka kula ba ka isa a gidansa ba ana ɗaukar biliyoyi a kowa mutum zai aiki da kwatin zai na wurin zai abu daya ina da nuna musu a yawon wani
shi da yusuf tanko a dodon roji ba ta mana duba waɗanda abubuwa guda uku ba sai na sake nana ta su ba shin in buhari ya cimma su in bai cimma su ba ya kai kake hangiya ba
to gaskiya ta bane da rike daga farko duk in ce Najeriya a lokacin da Buhari zai zo kowa ya amma ne duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taɓa faruwa ba saboda ni kinan
ko kana kana cikin masu mar kirarin da sai ni gaskiya din nan
lokacin da ka ina ciki ina ciki
yanzu ba kai ina ciki ni da shaida
so kar ba da shi ne yayin nan dawa a lokacin ka da ni ba abin da ce ya muke ai dubuwar da nake tsoron sa suna tsoron zo na ba da gaskiya ko ba tsammani duk wani abu da yake gaskiya ya riga ya mutu a gari a wani ba a sake don ka duba ai abin ba abin da ya faru ba shi ya faru ba yanzu
Congress Mustafa Saliu
wato ina mamaki yanda adawa yake daku shi basira ai babu min da za a yi kai tsammani kana da ilimin ka na gizaman duniya kana da ilimin ka na boko kana da ilimin ka na addini idan sai kai tsammani yanda mutum yayi aiki a lokacin da yake aikin soja haka zai zo ya samu wannan result din individual shi kadai ya samu wannan result din kuma aikin sa ne a demokradiya kasancewa akwai constitution akwai national assembly ko mun sai ya kai can akwai jihohi suna da su yanci kuma kuma akwai judiciary suna da su yanci sannan abubuwan da za ka yi duka yana da limit da yanzu zan kama mutum masu guna mutane nora aka kama judiciary suka sake su mutane ne ne wajibin jiji ya gaba da oga su ce karfe duk kan kuma ne kalle su su ga hukumar abin da jiji shari to shugaban kasa in ne ce zai zama militant da mun ana zargi da cewa ai soja ne zai aiki soja to a lokacin da president shi ne ko tace ko babban kotun kamar tace kar a kama ka ka sa ciki tace kar a kama ka ko akwai gidanka da aka yi mai sai ka dace a bar shi ya za ka yi amma dai kowa kuma ya ki Allah ya san cewa yanzu akwai tsawatarwa yadda ake shiga babban banki Nigeria sun tsaya ban adibi kudi da a yi shi yanda ake kungiya ba
yanzu ba adiba
ba ai kungiya ba at least ko za su kuma su ne su insha sace amma ba za su da ba don ba za su ji da ra'ayi da ba ka san ni ne ne da ra'ayi ne kuma da ra'ayi ne da ra'ayi ba ni ne a kai da al'amma to wallahi 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 al'amman da ifin da aka yi a yaki da ta abinci a Nigeria wallahi ana ba mu mun yabo domin ba a tsammani za mu saura a ƙasa ɗaya ma a wannan lokaci da muke ciki domin haka ta gani ba ta rasa ba ba ta rasa ba saura a buɗe ƙarshe a buɗe ƙarshe a buɗe ƙarshe ba zan yi tsaro ko ya sauki tsaya a kai ai tsaro a buɗe na gwamnati akwai soja sannan akwai jama'a kuma duk wanda da sami biyar kuma bai shaji ba a lokacin da muke zuwa nan babu gwamnati babu soja babu jama'a amma yanzu kowa ya san nawa aka kashe wasu makaman kuma an san makaman da muke da shi da quality na soja da muke da shi ba zai zo da nada ba
eh ko mu ne yake nan yaji da mu ga ladin duba mana da za mu hada ma tambaya biyu bari ma mu sasu kamar haka a duba irin nasarorin shugaba Buhari wace nasara ya cimma musamman a arewa wace nasara ya cimma a kudu sannan menene za a ce babban aikin da shugaba Buhari yayi wanda za a tunawa da shi
babban nasara da yi shine ya arzuta na kusa da shi
to
babu shugaban kasa
bayan kudi sarwa kudi
to yanzu aka yana neman za a bashi izini ya fadda dala na bashi miliyan 800 an yi abin da nake tausayawa General Buhari shine duk wayannan tankan kamba da ni na iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki sahihan mutane daga jikinsa su ne fa yanzu suka fara zagin sa su ne suka fara kai shi kotu kuma yin shiri ya kare kansa duk wayannan da kake ji suna farmo ran da ya taka ya bar gidan gwamnati su ne za su fara zagin sa mutum da yake gani muna gaya masa gaskiya sauke kayanka ka gyara ba ya nuna sauke mu raba ba da ake gani kamar magiyansa mu ne ma wata kila za mu iya kare shi domin wayannan baƙin hange da suka zo ba su san asali ma yadda aka yi Buhari ya zama abin da ya zama ba don tun yana tsirarensa ba shi da kokobo tsirara ba da kudi ba tsirara ke na
yake da dai kudi sosai
to a yi da shi muke fama muke sama masa ƙuri'a miliyan 12 da rabi zaɓe uku duk wayannan da suka taro suka zo aka ce ya ci gwamnati da su da gwamnonin da ministoci da wayannan shugabanni da suke tinkaho wayannan suka kara akan 12 da rabin
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana yau cewa lokacin da zamu dawo mu yi tambayar shin tsakanin kudu da arewacin Najeriya wane yanki ne fi cin moriyar mulkin Buhari yanzu kan a madadin su bakin namu Buba Galadima da Yunusu Tanko da Salihu Mustapha da kuma Dodo Oroji da kuma musamman shi Nasiru Almulika da ya shirya mana wannan muhawara a Abuja ya kuma na ita a nan ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington muke fata mun bakun lami lafiya
to wallahi yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
tsohon mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kasa da kasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 ficewa daga wani sansani da ake fama da cunkoso.
Kuma masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kina agogon Ghana zamu saki dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada a manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na internet wato domin sauraron wannan shirin kuma waɗanda suka gabata kazalika muna nan a kodayaushe a shafukan mu na Facebook, Twitter, Instagram da ma YouTube yanzu a madadin alheri Grace Abdul Destiny gabatarwa da Jumbe Hamza da hada mana shirin sai injiniyar mu Helen ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu